أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Bonfire, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. A yau muna 25 ga watan Ramadan, hijira ta manzon tsira, manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1443, wanda ya daidai da 26 ga watan 4 miladiya, haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi assalam, shekara ta 2020. Wato biyu kenan, muna cikin tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin Suratul Anfal. Ajiya mun tsaya akan aya ta 68 zuwa aya ta 69 a cikin Suratul Anfal, a shafi na 185. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala, za mu tashi akan wannan ayar. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Alarama Allah ce, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
نعم. اي كمر يد alƙawali ya gabata cewa muna ɗibo waɗansu kalmomi da ake kira alfuruqul lughawiyya, muna ɗan bayanin su. Mun taɓo da yawa daga cikinsu. A yau za mu ɗan tsakara kaɗan tun da muna gilli-gillin ƙarshen karatun shekara, abinda muka samu dai har zuwa ƙarshe, kuma sai mu faɗa ma 'yan uwa littattafan da kuma za su yi amfana da su. Kalima ta gaba za mu yi amfani da kalima ta al'akhir da al'akhar, wanda da yawa waɗansu ba su iya bambantawa. In an ce al'akhir shi ne na ƙarshe, in an ce al'akhar wani daban wanda ba wanda aka faɗa ba kenan, ko ba ɗaya ɗin wancan. To kaga dai mutane wani lokaci ba sa bambantawa tsakankanin su, musamman in babu rubutu. Ya za mu yi bambanta tsakankanin su? Malamai sun yi bayani daga ciki. In an ka ce al'akhir, an gane ko shi ne abin da ake nufi khilaf al'awwal. Al'akhir wanda yake kishiyan na ƙarshe, an gane ko? Shi yasa yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala al'akhir. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كما يدذو حديثنا أبو هريرة في صحيح مسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ألا كيني نفرك باب وني أبو غبنك، وأنت الآخر كما كيني نكرشي فليس بعدك شيء، باب وني أبو نكرشنك كنن أباينك وني أبو نذيزو باينك كنن كاك أبو أتي نفركوني نكرشيني أنك فسك أنك اللي ودنسو أبو ودنك ونيزويتي أكل كسكري. واتو تكين واتو القرآن أنغانيكو شي يساكم أكيتوا rabi'ul akhir a cikin watannin larabci. Sannan kuma shi in an ce al akhir yana da mace, mace idan ana son a samu ta, sai a samu ta ta'un, a ce al akhirah. An gane ko? Na ƙarshe kenan, ta ƙarshe. Allah ce wa inna lana lal akhirata wal ula. Sannan idan za a yi jam'in shi, za a ce al akhirin, ko kuma a ce al akhiruna in ya zo cikin hali ta raf'a. الآخرون جاء الآخرون رأيت الآخرين ونظرت إلى الآخرين. نكر شيء النبي إبراهيم يتي وجعل لي لسان صدق في الآخرين. سنن شيء إن أنت الآخر يدل على الانتهاء، يعني أنذو كرشي شيء سأنك سنياما رانا تاشن الكياوي ما يوم الآخر دم بابو نيني باينسا رانا دوت سنتاش أيكي بابو نيني باينسا تاشن الكياما شيء سأنك سنياما شيء سونا يوم الآخر. Ina fatan ana fahimta ta. Sannan kuma shi masrufun na, ma'ana ana iya masa tanwini. An gane ko? Wasala rashidun akhiran, kaga akhiran a ƙarshe ya zo, hali na ƙarshe. To sai kalima ta al'akharu, ita ko ya zama bambanta ta da waccan? In an ce al'akharu alwahid almughayir, kishi ya wancan wanda ba wancan ba. Kinan ga wannan to wanda ba shi ba sai a ce al-akhir Allah subhanahu wataala ya ce watlu alaihim naba ibn adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir tayyidin ina fata an fahimce ni to sannan kuma shi muannath kin shi ukhra ake cewa ukhra wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib sannan ana mishi jam'i lil aqil jam'u mudhakkar as-salim ace akharuna an gane ko akharuna ko kuma ace akharina in yazo cikin halin nasba da jarra wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allahu an yatuba alaihim inna Allaha ghafurur rahim wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim in yazo manto yazo a cikin hali wato na jarra ko kuma wato yazo a cikin hali wato na nasba ina ana iya dokar abinnan ana iya masa zo masa da ya'un halatul jarri da kuma halatu wato an-nasb to jam'in mata kuma ana cewa wato ukhrayat ko a ce ukhar idan mata ne sai a ce ukhrayatu an gane ko jam'i ne na mata na ukhra ko kuma ukharu shi yasa Allah ya ce huwal ladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat sannan shi akhar mamnu'un min as-sarf ma'ana ba dai bane da al-akhir shi bai daukar tanwini shine ake kira wato mamnu'un min as-sarf an gane ko domin sun kace lil wasfiyati wa wazn al-fi'l saboda wasfiya ya zo ta hali na sifa wa wazn al-fi'li sannan kuma ya dauki wazni na fi'li akhar kinan ya dauki wazni na fi'li an gane ko duk abin da yazo kamar ahmadu kaga af'aluna akharu kinan akharuna kinan sai zaman to baya ba ai masa wato abin nan mamnu'un min as-sarf allati fala tad'u ma Allah ilahan akhara fatakuna min al-mu'adhdhabin kaga bai ce ilahan akharan ba sannan fa'iddatun min ayyamin ukhra bai ce min ayyamin wato ukharan ba kinan bai dauka tanwini ina fata an fahimci sannan shi akharu da ukhra ana yi musu atfi da fa'un da thumma an gane ko domin ba sa nuna abu ya zo karshe sabanin akhir da akhira sallamtu ala salimin wa rajulin akhara da wani mutun daban tunda shi akhar bai ya nuna an zo karshe ba ina fata an fahimce ni wuzifat zainabu fi sharika zainab an bata aiki a cikin ma'aikata wa imra'atun ukhra da wata mata daban ukhra thumma fatima kaga sai an kai atfi da fatima saboda shi ukhra bai nuna an zo karshe ba sannan akhar da ukhra wato abin nan ba ai musu atafi sai abin da ya zamanto jinsin suna ma'ana in mutun ne to ba a atafin akhar da ukhra sai ya zamanto jinsin dan adam ne in dabba ce sai dabba jinsin ta amma wancan kuma ana iya sabawa kenan yanzu misali in ce aqbalat su'adu wa rajulun akhar an gane ko su'adu ta zo su'adu sun ba sa'adu ba su'adu sunan mace ne da larabci wa rajulun akhar da wani mutun daban ina fata an fahimci sun kace to ba a fadar wannan domin ba jinsi guda bane sai dai a ce aqbalat su'adu kenan wa imra'atun ukhra an gane ko sai ya zamanto jinsi guda amma in ya zamanto ba jinsi guda bane to wannan ba za a kawo shi ba ina fata an fahimci ni Allah ce afara'aytumul lata wal uzza wa manata ath-thalithata al-ukhra sun ka ce wasafa Allahu manata ath-thalitha bil ukhra li annaha sanamun ma'budun min duni Allah min jinsi sanamain in baran da yake ta zamanto ita ma dai ne daga cikin abin da ake bauta ma ba to da ba za a ce mata ath-thalithata al-ukhra ba dan haka dai bambantawa tsakankanin su abubuwa ne wanda yake da kyau wannan kalima ta dan dauki lokaci amma abubuwa ne a ilmanci cikin nassi zaka ci karo da su rashin bambanta su kuma zai sa in kai kuskure cikin fahimta ka fassara ba daidai ba kuma kai da awa ba daidai ba ko ka bada hukunci ba daidai ba ko ka bada fatawa ba daidai ba karshe kuma abin zai zamanto zai kawo matsala a cikin addini Allah ya mana tsari Allah rahmatu duk mun ci lokaci amma dai mu sake kuma kan aya fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
نعم kamar yadda muka sani muna koma zuwa ga tafsiri na jalalaini kalmomin da ya kawo mufassara su saboda ƴan uwa da suke iya bibiyar littafin yace fakulu mimma ghanimtum ku ci daga abin da kuka samu na ganima halalan yana matsayin halat tayyiban yana matsayin tsarkakakke wallahi wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai ne malam bai kawo karin kalima ko guda ba anan kiran kaga shikenan umum huta sai mu koma zuwa ga wato tafsirin mu fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci to wannan umurni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar ina fata an fahimci ni to dama asalin ganima abu ce wanda wato Allah ya hana ta ga al'ummomin da suka gabata to amma nan idan ya kasance can ba a faɗi hukuncin ta ba sai da manto can hukuncin ta a shari'a ba a ce an ba da dama ba ko ba ba dama ba tana da matsayin al-ibaha al-aqliyya idan kuma can an ba da labarin an hana manzo sallallahu alaihi wa sallam da labarin tunzo an ba su amma kuma abin da fifituwa a fili bu samu labarin cewa ganima haramun bace wato sai da misali tunda su har sun riga sun yarda sun karbi fansa ina fata an fahimci ni kinan ganima abu ce wanda take in suna da labarin an hana to yanzu an halatta musu aya ta sabaka ta yi bayani wa alamu anna ma ghanimtum min shay in kun ba su da labari to yanzu kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta musu domin kamar yadda hadisi suka nuna cikin sahih al-bukhari da muslim yana daga cikin abinda khasa'is na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya kai zuwa ga al'ummar sa ma'ana ba gare shi dai ya tsaya ba shine an halatta ganima da idan aka je aka yaki aka tara ganima sai Allah ya turo wuta sai ta zo ta cinye wannan abin hikima ce ta Allah yayi haka don ya jaraba su yayi haka saboda in mutane suka tara dukiya suna iya su manta da yima addini hidima abubuwa ne daban-daban dai amma almuhimmu sai aka halatta mu al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma idan wutar ta zo idan a waɗansu sun dauke wani abu daga ciki to wutar ba za ta ci ba shi yasa wuta in ta zo za ta kewaya ta kewaya ta kewaya idan an ci gululi sai ta koma an gane ko sai a ce kenan wannan yake nuna akwai gululi sai an yi bincike ina fata an fahimci ni ma'ana wani ya dauki wani abu kafin ayi rabu shine gurul an gane ko to idan kuma wutar ta zo ta cinye abin gaba ɗaya ta tafi da shi kenan ya nuna cewa babu wanda ya gululi to an dai haramta ma mutane na gaba amma sai Allah subhanahu wataala wagga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya saukaka mata yace fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci daga abinda wato kuka samu na ganima wagga mim tare da ma tana iya daukan ma'ana biyu dama min tana daga cikin harufa wadanda ke daukan ma'ana fiye da ma'ana goma a cikin yaren larabci idan ka koma cikin wani littafi da ake kira Mughni al-Labib an Kutub al-A'rib libn Hisham al-Ansari zaka ga min tana daukan ma'ana fiye da goma da sauran littattafai na lugha da littattafan usulul fiqh da suke magana akan al-mushtarak dan haka nan tasirin wan ma'anan min din shi zai kai mu ga tasirin tafsiri ko fitar da hukunci ko tasirin fahimtar nassi ko alqur'ani ko hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan hadisin ya inganta to anan sai malamai suke cewa to da an kace fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci daga abinda kuka samu na ganima imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa al-jami' li ahkam al-qur'an yake cewa to yaqtadi zahiruhu an takuna al-ghanimatu kullaha ko kulluha lil-ghanimin an gane ko wannan yana nuna cewa da an kace kulumin maghanimtum wannan yana nuna cewa ganima gaba ɗaya ta halatta ga waɗanda suka je kinan suka yaki sune alghanimina wa an yakunu mushtarikina fiha ala sawa sannan za a raba musu ita daidai wa daida illa anna qawluhu ta'ala sai dai fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa alamu anna maghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsah ayar da muka karanta a can abin nan da ta gabata yace to wagga aya bayyana wujuba ikhrajil khums minhu Allah ya bayyana sai an fitar da khumsi kamar yadda muka yi bayani dai cikin biyar an gane ko wasarfahu ila alwujuhi almafkura a juyar da wannan khumsin zuwa ga fuskoki ko hanyoyi ko wurare ko mutanen da Allah ya ce a ba su ko wuraren da Allah ya ce a saka malam ya ce wa qad taqaddama alqawlu fi hadha bayani ya gabata a cikin wannan mustawfan cikakke kinan can yayi bayani sai ka koma can cikin aljami' li ahkam alquran ko kuma kai ma doki littafin ayatul ahkam littafin da suke bayani akan hukumce hukumce da ma littafin tafsiri suke ka alkhilaf da kuma littafin fiqh da suke bayanin ganima cikin mazahib gaba daya sai ka samu fahimtar wannan mas'ala kana iya kai bincike mai yawa bincike ko naka na kanka ko bincike na takharrus ko bincike na masters ko bincike na doctora ko bincike na da'awa da raddi ga waɗanda suke wato suka ga addinin musulunci kaga kina ashe fahimtar nassi nan an ce ku ci ganima kaga nan ba a kebe ba amma ayar da ta gabata ta nuna ba duka ne za a raba ba a'a sai suka sai ta yi bayanin yadda za a raba ta wa'lamu annama ghanimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير سيدا من توكنا العام والخاص وقتازو عام واتشنكم آية تازو خاص تاي تخصيص يد ذا عربا كونن تازو مجملة واتشنكم آية تاي تفصيل كيفية to kaga rashin fahimta irin wannan shi kike ga dalibi yazo ya tumkare al'amura ya fada ma al'amura ba tare da fahimtar magabata ba sai a zo a buka mabala'i ba tare da fahimtar ka'idodin shari'a ba sai a samu matsala irin wannan kenan wannan abin da malam ya kawo kenan amma idan muka dauki cewa minkin nan ga bayanin da shi malam Imam Al-Qurtubi yayi in mun dauke ta min li bayanil jinsi kenan fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba in wagga min bayaniya ci in an ce bayaniya shi bayaniya shine abinda zai zo ta bayyana shi fashtanibur rijsa min al-awthani kun samci kazamta min al-awthan shine wato gumaka domin ba ana nufin sashen gumaka ba kazamta ne sashen gumaka ba tamsu ba kazamta ba ne ba haka ake nufi ba duk da yake sun ce tafhidiyya ce amma zance mafi fitowa a fili nan bayaniya ta ba a fitar da kowane gumki ba to idan mun tafi akan wannan shine zamu fassara akan irin abin da malam ya fassara amma idan muka dauki cewa min tabi'idiyya ci tabi'idiyya in an ce tabi'idiyya tana nufin sashi kidan ba duka ba fakulu in mun ce fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba mun ce bayaniya ce kidan ku ci daga abin da kun ka samu na ganima ku ci abin da kun ka samu na ganima afwan in kuma mun ce tabi'idiyya ci tana nufin sashi kenan fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci daga sashen abin da kuka samu kenan wannan ayar ta zo ne ta ƙara tabbatar da hukuncin wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in ba tana nuna dukka ba ina fata an fice ne ma'ana ta ƙara tabbatar da abin da wancan aya ta zo da shi don an ce min nan sashi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah kaga minhum nan ai sashen su to kenan mimma ghanimtum daga sashen abin da kun ka samu na gani ma sai zama to ta ƙara tabbatar da hukuncin cewa ba duka bane in mun fassara ta da wannan fahimta ina fata ɗan uwa sun fahimce ni to dan haka shi yasa tasirin lugha da tasirin ka'idodin shari'a a cikin tafsiri da kuma fahimtar nasoshi abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske Allah ya taimake mu to fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci daga abinda kun ka samu na ganima ko kuma ku ci abinda kuka samu na ganima bayanai sun gabata halalan wanda yake na matsayin halal tayyiba kuma mai dadi to me yasa kuma aka kawo halal kuma aka ce tayyiba abinda yake halal ba shine mai dadi ba abinda yake da dadi ba shine mai halal ba to galibi malamai suna cewa in an ce halalan a shar'anci abu ne wanda yake shari'a ta halalta muku tayyiban abu ne mai dadin ci ma'ana abu ne wanda nan to ai an ce tayyiban abu mai dadi to me yasa Allah ya kira abu halal tayyiban idan abinci ne wanda ake ci tayyiban domin nan ba wai nan kulumin magarimtum ba rufin sai abinda zaka ci tunda eh an ka je wajen ganima kana za a samu dabbobi kamar raƙuma to idan ba a samu raƙuma ba fa aka samu kudade ko zinariya to ita ma cin ta za a tamna ta a nan ana nufin ku yi amfani da ita ku yi amfani kamar inda Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara an gane ko da suke cin dukiyar maraya wasu sun ka ce to ai ci an ka ci kenan idan ka gina gida ko ka shiga mota ko ka yi amfani da ita a'a waɗansu malamai suka ce a nan an ce ci saboda shi kadai ne dan adam yake yawan aikatawa ma'ana ko shi ne yafi dan adam yafi kula da shi wasu kuma suka ce a nan ma da an ka ce ya'kuluna ba ci ba irin wannan na baki nan ubira bil akli an al intifa amfani ake nufi kinan nan fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ko amfana an gane ko da abin in ta fuskar na ci ne ku ci in na sawa ne ku sa ko ta wuce fuska ai hakara wajen fassara da sosai mimma ghanimtum halalan hayama dina matsayin halat Allah ya halatta muku tayyiban kuma da daddada nan daddada in abinda za a ci ne da baki zai zama to abinda ba zai cutar da ku bane idan kuma daddada ne abinda za ku amfani da shi wanda ba zai jawo muku bai dai dawo muku da sharri ba domin haramun duk mai cinta za ta yi tasiri a jikinsa kuma za ta yi tasiri a cikin addu'o'insa Allah kai mu nutsari domin Allah subhanahu wataala wato zai ɗebe albarka a cikin dukiyar kuma ya kawo mu mutum fitina mai yawa wanda dan mutum kullun zai kwaci dukiyar mutane ko yayi zalunci sai Allah ka abinda zai tafiyar da dukiyar mutumin da zai zalunci mutane yau ya zalunci wani miliyan ɗaya yana dibin wani abu ne yana dariya yana jin daɗi an gane ko sai Allah ya turo masa wani rashin lafiya yau sai a mishi operation na miliyan ɗaya da rabi sai an yi nemi taimako a cika a samu abin ka amma wani sai ya je ya aikin shi na halatta na jika biyar sai Allah ya kawo mishi lalura ta jika uku sai ya aje jika biyu cikin aljihunsa hikima ce ta Allah subhanahu wataala ba a kewaye Allah ba a yi ma Allah wayo wattaqullah ku ji tsoron Allah dan me Allah ya ce a ji tsoronsa wato daga cikin illoli inna Allah domin shi Allah ghafurun Allah mai gafara ne an gane ko rahimun Allah subhanahu wataala mai jinkai shi yasa Allah ya ce aji tsoron sa duk wanda kuma ji tsoron Allah to Allah subhanahu wataala zai bashi alkhairin duniya da lahira. Mun sha bayani kan taqwa da ayoyin da suke magana kanta da kuma fa'idodin ta a duniya da lahira, duka wannan mun fade su a gurguje, suka samu kariya daga shedan sai in kana tsoron Allah, Allah zai baka kariya. Ko da shedan ya fisge ka, zaka iske Allah ya baka kariya. Allah subhanahu wataala ce innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sannan kuma idan kana jin tsoron Allah, zaka iske Allah subhanahu wataala zai kare ma zuriyarka ko da ka mutu. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqu allaha wal yaqulu qawlan sadida. Idan kana jin tsoron Allah, Allah zai baka ilimin da zai amfani ka duniya da lahira, ba wai ilimi mai yawa ba ko dan kadan, a'a mai amfani. Ya ayyuhal ladina amanu in tattaqu allaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim. Sannan idan kana jin tsoron Allah, Allah zai sanya maka mafita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sannan idan ana jin tsoron Allah, za a samu saukin al'amura. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sannan idan ana jin tsoron Allah, Allah zai bada aljanna. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Idan ana jin tsoron Allah, za a ketare siradi da gaugawa ba tare da tsoro ba. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya. To Allah ya uwace muna tsoron sa duniya da lahira. Alar mu je aya ta gaba. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra.
Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
نعم يا أيها النبي زامو دوبا تشكين جلاليك في مفسر كلمومين سنمو أبنغا. Ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi, muka ce wannan kira ne na girmamawa. Allah bai taba kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, wato a cikin alqur'ani da sunansa ya Muhammad, sai dai sunansa ya zo labari, wannan mun yi bayanin sa. Qul liman fi aydikum min al-asra, ka fada ga waɗanda suke cikin hannunku. Nan ba ana nufin cikin hannunku ba, ma'ana kamar waɗanda ka kama su da hannu kawai ake nufi, a waɗanda ma'ana suna ƙarƙashin ikonku, shine abinda ake nufi fi aydikum. Ba dole ba sai mutum na kame da hannunka, indai yana ƙarƙashin ikonka ba zai iya gudu ba, ana kiransa fi aydikum. Min al-asra, malam yace wa fi qira'atin al-asra, kinan shi malam yayi amfani da qira'a min al-usara. Akwai qira'a qul liman fi aydikum min al-usara, akwai qira'a liman fi aydikum min al-asra. Duka malam ya kawo su. Zamu zo wajen bayani. Imam Abu Amr ibn al-Ala ya karanta qul liman fi aydikum min al-wato usara, duk da yake yana da imala usari kenan. Da Imam Abu Ja'far shi ma yana da usara, duk da yake shi bai da imala anan. Da haka dai min al-usara wato sai zaman tu jam'i ne, an gane ko, na al-asir. To wannan abinda ba lake kawo kinan, na kawo qira'at kinan. In ya'lamillahu fi qulubikum khairan, in Allah ya san akwai khairan al-khairi, yace imanan wa ikhlasan, akwai imani da ikhlasi kinan fi a cikin zukatanku. Yu'tikum khairan, Allah zai baku al-khairi ko mafi al-khairi za a ce anan. Mimma ukhidha minkum, daga abinda aka karba gare ku. Min al-fida'i, daga kuɗin fansa ko abin fansa da aka karba gare ku. Bi an yud'ifahu lakum, ko bi an yud'ifahu lakum, Allah zai rinka muku linkin balinkin fi dunya, a duniya, an gane ko. Wa yusibakum, sannan kuma Allah zai linka muku. Fil akhirati alana lahira. Wa yaghfir lakum, kuma Allah zai gafarta muku dhunubakum, dhunubanku. Wallahu ghafurur rahim, Allah ghafurun, mai gafara ne, rahimun, mai jinkai. Wannan shine abinda malam mai jalalain ya kawo wato a gurguje. To idan muka dawo akan bayanne da muke dan kalatuwa ko muke karawa game da abin da ya shafi tafsirin ayoyi, sai mu koma zuwa ga cikin asbabun nuzul. Idan muka koma cikin asbabun nuzul, karkashin wannan aya sun kawo a cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab, sun kawo asbabun nuzul guda bakwai. Akwai sababun nuzul wanda suka kawo daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha, ina fata an fahimce ni. Athar na biyu kuma na Abdullah ibn Abbas. Athar na ummul mu'minin Aisha da'ifi ne, zamu zo mu dinga bayani akan shi kadan. Akwai athar na Abdullah ibn Abbas shi ma da'ifi ne, akwai athar na Abdullah ibn Abbas shi ma na biyu da'ifi ne, sannan akwai athar na Abdullah ibn Abbas, ina fata an fahimce ni, to shi hasan ne, an gane ko, wanda yake nuna sayyidina Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fanshi kansa da uqiyya, an gane ko, uqiyya arba'in na wato zinariya, to wannan ya inganta. Ina fata an fahimci daga cikin atharkin shi. Akwai wani athar kuma da aka ruwaito na Ibn Abbas, shi kuma da'ifi ne jiddan, shi wannan bai inganta ba. Sannan kuma ƙari akwai wani athar da Imam Suyuti ya kawo daga Abdullah ibn Abbas, wanda kuma shi na cikin Ad-Durr al-Manthur fi at-tafsir bil ma'thur, amma ba a samu tataccen sanadin shi ba. Don haka ba za mu ce ya inganta ba, za mu ce bai inganta ba, amma dai yanzu ba za mu yi hukunci akan shi ba, tunda sai mun kawo sanadi mun tabbatar da ya inganta ko bai inganta ba. Ina fata an fahimci ni. Akwai riwaya kuma daga Abdullah ibn Abbas, an gane ko yake cewa wannan aya ta sabka akan asara yawm badr, an ce asara wanda aka kama a wajen yaki, minhum al-Abbas bin Abdul Muttalib wa Nawfal bin Harith wa Aqil bin Abi Talib. Ina fata an fahimce ni. Wannan shi ma Imam Suyuti ya kawo shi a cikin Ad-Durr wato al-Manthur. A takaice dai waɗanda athar guda bakwai da aka kawo, akwai waɗanda sun inganta, musamman daga Ibn Abbas akwai guda biyu waɗanda sun inganta. Kenan babu wata matsala. Abinda suka zo cikin shi na tafsiri za a karbe shi. To akwai athar kuma daga Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha da aka kawo, an gane ko, wanda Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak da Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kubra, wanda yake nuna cewa ciko asra din da anka kama akwai lamma ba'atha ahlu makkah fi fida'i asrahum, lokacin da mutane makka suka tura a kawo musu aifan san mutanen su, ba'athat zainabu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi fida'i abil as, zainab yar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ita bata yi hijira ba a wancan lokacin, babu dama kuma mijinta a wannan lokaci ya yaki tare da mutanen makka, an kama shi sai ta aika, wa ba'athat fihi biqilada kanat khadija adkhalatha biha ala abi al-as hina bana alaiha, kina sai ta tura sarkata yar manzo sallallahu alaihi wasallam, ta tura sarkata saboda afanso mijinta yana can ga hannun manzo sallallahu alaihi wasallam. Tabba da qilada, an ce qilada ita ce sarka wadda mamatta tabbata a lokacin da ita ummul mu'minin khadija radiyallahu wato anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an as-sahabati ajma'in. Falamma ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gogga sarka ta fansa ta yarsa, raqqalaha riqatan shadida, ma'ana sai ya tausaya. Sannan wa qala yace, in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa taruddu alaiha alladhi laha faf'alu, wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, in kun ga dama ku maida mata sarkar ta kuma da mijinta, in kun ga dama ku aikata, in kun ga dama ba za ku aikata ba. Ina fata an fahimce ni. To wannan asarkin, ina fata an fahimce ni, suna nuna cewa ma'ana kamar ana so a nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga mijin yarsa. To wannan asarkin zance mafi inganci ma bai ba inganta ba. Na fata an fahimci ni. Duk da yake akwai masu suka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wannan misali, tunda yanzu wanda mun ce bai inganta ba. Qalu na'am ya rasulullah fa atlaquhu wa raddu alaihi alladhi alaihi, sai aka ce wai sahabbai sun sake shi kuma sun maida mata wannan sarkata, ma da kina an fifita yar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan sauran mutane. Wannan athar da'ifi ne ma. Abbas ma ya biya, dan haka cewa Abul As ba a ba da fansar shi ba, an maida sarka dan saboda yana aure da yar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga baya abin nan. Abbas kuma ya bayyana musulunci, wannan duka zance ne suke yi, ya riga ya biya. Kamar yadda kuma suke kafa hujja manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci da yace da sayyidina Ali ibn Abi Talib ya so ya aure yar Abu Jahal, har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya khutba yace to ba za a yi ba, sai waɗansu su ce to ai hadisin bai inganta ba. A nan hadisin ya inganta, amma me yasa ya hana? Ai akwai hujjoji. Ya faɗa cewa ba za a hada yar maƙin Allah ba, an gane ko, maƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gida guda. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haura wannan? Saboda yar Abu Jahal da aka hada ta da yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gida guda, fitina za a yi, sannan kuma ita za ta iya halaka, domin za a yi rikici ta zo ta yi suka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta ce ta shiga wata jahannama. Sai aka hana wannan, ba wai don son kai bane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi wannan. To shi yasa irin waɗannan qadaya muna zan kawo su, saboda musulmi su waye, ana laɓewa bayan su a nuna cewa an yi nuna son kai ko wani abu. Da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saki mutanen Makka bayan ya kewaye Makka ya yake ta, amma ya bar su bai kama su ba, amma Yahudawa ya kore su ya kashe saurayi kaza, suna kawo wannan. A'a, su mutanen Makka da musulunci ya kai gare su, musulunta suka yi kuma suka daina yakan musulunci. Su ko Yahudawa alƙawari ne suka warware, har suna kokarin kuma ruguza ko su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko su ruguza musulunci. Su wata yace idhabu fa antum at-tulaqa, saboda su sun yarda sun shiga musulunci. Su ko danga suna da akan kafirci kuma kullu sai sun shirye kisa, kuma Allah ne ya faɗa ci ya bada izinin a fitar da su. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju,
Allah ya bada izini yace a fitar da su da haka irin waɗannan qadaya waɗansu ba su inganta ba waɗansu kuma sun inganta amma ga maqsad ga inda an ka nufa amma sai ka iske waɗansu masu mummunan manufa suna dauko waɗannan abubuwa su zo su kawo su don su fassara su ce to kai kajiya a inda an kai kaza ga inda an kai kaza sai ku yi hankali da masu irin wannan tunani na turai da masu tunani na in philosophy da masu tunani na kaza na kaza waɗannan mutane waɗanda suke da mummunan tunani Allah kai mun tsari ina fata an fahimci ni to da haka waɗannan su ne dai asbabun nuzul da aka kawo to amma idan muka zo ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi qul liman fi aydikum min al-asra ka fadi ga wadanda suke tare da ku min al-asra ko min al-usara mun ka ce usara an dauke shi abu amr ya karanta usara rudi kenan da imala usare sannan kuma abu ja'far ya karanta usara an gane ko ko mu ce asra jam'i ne na asir an gane ko to usara kuma sai zaman to jam'ul jam'i ne kenan jam'i ne na jam'i ko kuma a'a asir wanda anka kama kuma sai mun yi hattara domin asiru fi'ili mudari ina tafiya sa wato sirtu asiru sannan akwai al asir wanda adda alif wal lam yana nufin wanda aka kama wajen yaki mun yi hattara to al asra wadanda aka kama kina wajen yaki sai zaman to ko dukkan da usara da asara jam'i ne ko kuma as asra jam'i ne usara jam'ul jam'i ne ina fata an fahimta to wadannan wadanda aka kama a wajen yaki shi yasa zaku ga ma wani lokaci nan yace ma kana nabiyin an yakuna lahu ko an takuna lahu wani lokaci sai ai danganta saboda yana matsayin jam'i an gane ko jam'u a matsayin shi na jam'u taksir wani lokaci sai abai da shi kaman muzakkar an yakuna lahu asra kaga an mai da shi kaman matsayin namiji saboda mi saboda yana matsayin lafazi an kalle shi a matsayin lafazi lafazi ne to sai aka mai da shi a matsayin namiji ina fata an fahimci an kace an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard amma idan muka duba qira'a da tace an takuna lahu asra an gane ko qira'a ta Abu Amr da Abu Ja'far da Yaqub an mai da shi kaman matsayin mace saboda jam'i ana iya jam'u muzakkar salim a danganta mishi ta'un sai a dauke shi a matsayin jama'a qalat rusuluhum afillahi shakkun kaga qalat an kace rusuluhum domin qalat jama'atur rusuli ake nufi wa qala niswatun fil madina kaga ya kamata a ce wa qalat niswatun saboda na an kalli lafazi na jam'i na mata ba dole bane sai an kama shi ta on matsayin shi al-lafzu ina matsayin wato abin nan kalima ce mufrada an hankalta ma kasancewar ta mufrad da haka in an kalli lafazinta sai a maida ta daya in an kalli ma'anarta sai a dauke ta matsayin jam'i ba kuskure ne aku ce ba kuskure bane a akwai cikin alqur'ani kai ne baka gane ma'anar ba kai ne baka san larabcin ba kai ne baka san yadda ake tawjihin qira'at kin ba shi yasa karancin ilimin ka da shi za a wasa da hankalinka Allah ya kyauta to a gaya musu sakon Allah subhanahu wata'ala in ya'lamillahu fi qulubikum khaira idan Allah ya san akwai khairan imani kenan nan ake nufi imanan wa ikhlasan kalimatu alkhair wani lokaci tana zuwa da ma'ana da imani gashi nan ta zo da ma'ana imani da ikhlasi kyakkyawan niyya wani lokaci kuma kalimatu alkhair tana zakkuwa da ma'ana ta dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut in taraka khaira sannan khairan wani lokaci kalimace tana zakkuwa da ma'ana ismu tafdhil in anti ismu tafdhil wato ana nufin wani abu yafi wani abu to wannan galibi tana zakkuwa da min ko idan mutu an shafe mata min koko an kawo mata min kaga nan da yazo yace khairan nan sun kace imanan to ba ta bukatar wani min saboda nan matsayin suna take ba a bukatar tafdili yu'tikum khairan Allah zai baku mafi alkhairi an gane ko mafi alkhairi mimma ukhida minkum kaga da yake da yake nan ismu tafdil na mafi alkhairin abinda anka karba daga gare ku Allah subhanahu wataala zai baku shi mi aka karba gare su an karbi kamar yadda muka kawo asar na Ibnu Abbas fansa Abbas an karbi uqiya 40 gare shi aka fanshe shi to dan haka dai Allah zai ba su mafi alkhairi daga abinda aka karba musu wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku na an shafi maf'ulun bihi Allah zai gafarta muku mi Allah zai gafarta musu zunuban su ina fata an fahimci ni wa yaghfir lakum kina asalin shi wa yaghfir lakum zunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah ghafurun mai gafara ne kalima ta gafara asalinta daga al-mighfar ne al-mighfar ita ce hullar karfi wanda ake sa wajen yaki an gane ko asalin al-ghufran da rarci shine as-sitru shine abin da aka boyi shi yasa ake kiranta mighfar kwalkwalo inji malaman zauri hullar karfi wanda in an buga takobi ana yaki ada ba ta kai ga mutum ina fata an fahimci ni ita ake kira al-mighfar to daga nan aka samu al-ghafur suna al-ghafur wanda kuma yana nufin gafara na fata an fahimci ne ma'ana Allah zai suturta abu asalin zunubin Allah zai suturta shi ghafara yaghfiru satara shay'a Allah ya suturta zunubin kuma sai ya tunda ya suturta kuma sai ya gafarta maka wallahu Allah ghafurun Allah mai gafara ne wato abin nan ne siga ce ta mubalagha fa'ulun ne wato kuma rahim nan ma siga ce ta mubalagha rahimun Allah mai jinkai ne bikum gare ku ghafuru Allah mai gafara ne rahimun kuma mai jinka ne to me yasa aka hada su guda biyu mi yasa aka hada su guda biyu malamai suke cewa nan saboda a nuna maka gafara Allah tare da jinkai take akwai mutumin da yana da jinkai amma bai yafewa akwai mutumin da yana da yafiya amma bai da jinkai to Allah duka wadanda guda biyu hada su gashi wani mutum yana da tausayi amma ba mai gafara bane ma'ana sai ya tona asiri ya fada to Allah zai rufi zunubin sannan kuma rahimu sai jinkanka ba zai kama ka ba wani kuma rahimun ne mai jinka wato ghafurun ne zai suturta ka amma ba rahimun na ba bai da jinkai sai ya rama da boye sai yayi maka bugun ciki an ga kana aman jini abinda ake kuma bugun ciki in ji wadansu mutane to Allah subhanahu wataala ya hada wannan wanda kuma muna so insha Allah ta'ala wannan shekara bincike kan abin da ya shafi wato sunayen Allah subhanahu wataala za mu bincike akan su da kuma ma'anoni da ka'idodin su dirasa tafsiliya tatbiqiya domin yana daga cikin fannin da ya kamata a ce an yi bincike kan shi da kuma fa'idodi da alaƙar su da ilimi na aqida da alaƙar su da ilimi na fiqhu in Allah ya ba mu iko wannan shekara cikin hutu in dai akwai rayuwa insha Allah yana daga cikin karatu da muke son mu gabatar. Ina fata an fahimce ni. Kafin mu je aya ta gaba saboda lokaci yana hararin mu, kalima ta al-asir. An gane ko kalima ta al-asir tana nufin wanda aka kama a wajen yaki. Daga wato asara ne. An gane ko shine wato wanda anka kama shi a wajen yaki. Imam al-Qurtubi da yazo sai yace asalin kalima ta asir ana cewa usara kuma ana cewa asara. Yace wa kanu yashudduna al-asira bil qiddi larabawa sun kasance idan suka kama al-asir wanda aka kama a wajen yaki ma'ana koko lokacin da suna hare haren su irin lokacin jahiliya sai a kama mutum sai a daure shi yashudduna al-asira za a daure wanda anka kama wajen yaki bil qiddi in an ce al-qiddi sun ka ce wa huwa al-isa shine wato abin nan mu ce igiya igiya musamman irin igiya ta fata an gane ko fasummiya kullu akhidin wa illam yu'sar asiran daga baya duk mutumin da aka kama ko da ba a daure shi ba da abin daurewa in dai ya shiga karkashi an riga an rike shi an kama shi ko an daure shi ko ba a daure shi mutum da yanzu ana amfani ba da abin da suke kira minot wannan yan kwada ake cewa da ake samu mutum sai a daure shi da su turawa su sun yanzu sun yi na su ba na fata ake yi ba to wannan ita ce kalima ta al-asir tana nufin mutumin da anka kama a wajen yaki dai daga cikin shu'ara na daular Abbasiya Bashar bin Burd yayi bayani kan wato kama al-asara akwai wasu baitutuka da ya kawo duk da yake kasidan ba za mu samu damar kawo ta ba kan waɗanda aka kama a wajen yaki da irin yadda ake mu'amala muke musu mu'amala da sauran abubuwa musamman laraba mawaka ne masu ciwo na shu'ubiyya a wannan lokaci kun san akwai matsala ta shu'ubiyya wanda tun wancan lokaci akwai ta irin su Abu Nuwas Bashar bin Burd irin su abinda mutanabbi akwai shu'ubiyya gare su wani lokaci kuma wani lokacin ma taba su ake yi su ko sai su mayar da martani sai a ce a'a suna da laifi akwai dai abubuwa da dama amma zan dan tabo daga cikin waɗannan baitutukan da yake zancan kamu da wanda aka kama a wajen yaki yake cewa usirtu wa kam taqaddama min asirin yuzayyinu wajhahu aqdal asari usirtu yana ce maka kamar tunda daula ta musulunci ita ta ruguza daula ta farisawa su waɗannan manan masu bota rana da kuma wuta waɗansu kuma suna ganin addinin musulunci kamar mamaye su ne an zo ne an kawo musu wani addini na waje an kawo musu addinin wata kabila ala ayati hal nan da yana magana da yace usirtu an kama ni wa kam taqaddama min asirin so mutun da yawa aka kama ai a wajen yaki yuzayyinu wajhuhu huska shi tana kawatuwa da aqdal asari daurin nan da an kai mata na al'asa na igiya ma'ana in an gane shi an daure shi to wannan zai kawata huskar shi don ya nuna zarumi ne wanda ya je wajen yaki koko zarumai ne masu kai yaki aka kawo musu hari aka daure su ba abin kunya bane kenan ba abin kunya bane idan an kama ne wajen yaki yuzayyinu wajhuhu aqdal asari aqda shine dauri na al'asa daurin da an kai mini shine ya kawatar da huskata ya kawatar da huskata yace to ka ka'abin kamar wani da ake kira ka'ab da aka kama a wajen yaki auka bistam ibn qais ko ga bistam dan qais wato usiba thumma ma danisa bi'arin usiba ai an kama su wajen yaki kuma sanannun mutane na ala a cikin larabawa yace thumma ma danisa bi'arin amma wannan bai gurbata mutuncin su da wani abu ba yace fa kaifa yanalu ni ma lam yanalhum to ya zai a ce don an kama su su kuma ya bani ko yau dan an kama ne a ce ai bi ya same ni yace a id nazaran kai wanda kake ganin don an kama ne wajen yaki nayi kuma ya koko don an ruguza dole mu a id nazaran fa innal haqqa ari ka saki duba ka gani domin gaskiya nan wato a fili take in dai su sun yi kunya to ni nayi kunya in kuma su zarumai ni don an kama su su yi kunya ba to ni ma zarumi ne ban yi kunya ba yace idan qalaba az-zamanu ala bi abdin idan zamani ya juya an gane ko ala bi abdin sai ya daukakar da bawa ma'ana ya dauki larabawa a matsayin bayi ne a wancan lokaci tunda hadara ta faris da ruma wannan su ne wani lokaci a duniya yace wasaffala bil batariq al kibari wasaffala sai zamani yayyo kasa bil batariq jam'i ne batariq kenan wadanda suke manya masu gidaje al kibar manya manya duk da ita kalma ta batariq wani lokaci ana amfani da ita wajen malami na coci kenan to dan haka dai yana nuna su wata tsiya ne a wannan babu wata matsala kasancewa ku manya a wancan lokacin hadara musulunci ne ke daukaka wato abinda ke abin kuma ya musulmi ya koma kasan kafiri ba wai kafiri dan an yake shi ba an sa cikin musulunci shine ya samu daukaka to amma da yake wannan qadiya ce ta kabilanci da farisawa da rumawa ana ta yi tsakankanin su wannan kuma can wani sha'ani ne tsakankanin su amma shi mahmudu gune mu tashi da ya fada yace yake cewa kam sarrafatna yadun kunna nusarrifuha wa bata yahkumuna sha'bun malaknahu a qasida shi kam sarrafatna yadun kunna nusarrifuha hannu nawa yake juya mu wanda can da mu ke juya shi yahudawa da suka zauna a madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun ma kafin zuwan musulunci tsakanin aus da khazraj karkashin larabawa suke da manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zo suka zauna karkashin musulunci gashi kuma zamanin sayyidina umar bayan an kore su daga khaibar aka kara kore su kai gaba amma yanzu da musulmi suka dawo suka lalace suka bar musulunci suka sa abubuwan da ba su da alaka da musulunci yanzu sai gashi wa bata yahkumuna sha'bun malaknahu sai ga al'ummar da an mallake ta yanzu ita ce ta mallaka take juyar da wato larabawa an kawo daulatar isra'ila an sa tsakiyar larabawa saboda projeni na kasar america su ci abin da suka ga da ba su ba isra'ila makami mai karfi dole kasashen larabawa su saya kuma ga isra'ila na larabawa ke kare ta sun zaman to karnan da ke ba isra'ila kariya ba su yadda ba mutanen su taba isra'ila saboda mi saboda wato dole na su ba ta kariya ga tanan tsakke su ba yadda su yi da ita saboda mi saboda ba su dauki addinin da muhimmanci da musulmi shi yasa wannan bala'i ya same su babu binciken ilimi ba ba shi karfi ba an riga an koma baya wa bata yahkumuna sha'bun malaknahu shi yasa kuma yanzu siyasa ta shiga ciki idan isra'ila ta ruguza kasashen falastinawa dole musulmi da kasashen larabawa su ba da kuɗi a ba da kuɗin isra'ila za ta karɓa kuɗin kuma ta gina abin nan kenan su america su za su samu kuɗi kuma kasashen musulmi su sai makamman da za su kare kansu da isra'ila kaga america za ta samu waɗannan kuɗaɗen proje ne na siyasa ne da wato kabilanci da kuma addini ma tun da tsakanin larabawa da yahudawa ga kabilanci ga qadiyya ta addini ga kristanci cikin falastine eglise ko mu ce cocuwar da aka haifi annabi isa ga masallacin kudus ga yahudawa qadiyya ce wadda tana da alaka da abubuwa da dama ta fi karfin azana cikin minti biyar ayi bayani kanta Allah ya kyauta ina fata an fahimce ni to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yaghfir lakum Allah bai gafarta muku kina Allah bai gafarta muku zunubanku Allah ya gafarta muku zunubanmu gaba daya wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne muje aya ta gaba mallan tun da lokaci ya matsu
wa in yuridu an yakhda'u وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
مالم بجلالين يتشي وَإِنْ يُرِيدُوا yace ai al-asra in su wadanda aka kama wajen yaki ribabbin yaki inji malaman zauri da gariba ne kenan ko khiyanataka in suna nufin yaudaraka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam bima azharu min al-qawl na daga abinda suka bayyana suka ce su musulmi ne an gane ko ko kuma da za su bi musulunci suka zawo suka warware to faqad khanu Allah min qablu sun yaudare Allah kenan qabla badrin kafin badr bil kufri da kafirci domin su sun kasance kafirai duk mutumin da yake kafiri ya yaudare Allah amma ba kowa zai gane wannan ba saboda mi saboda kafin mutun ya zo tun cikin mahaifiyarsa ya ce in ya zo zai tabbatar da tauhidi wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka abauna min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun sannan kuma Allah ya fadi wannan amanar ya bada ta ga samai da kasai muska babu dan adam ya dauke ta inna aradna alamanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa بين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا كاجي امانتي kenan sun yaudare Allah ma'ana mutumin da bai tsaya akan tauhidi ba dan kace kakkace to wani alƙawari sun kai da Allah har za a ce sun ci amanar Allah subhanahu wataala faqad khanu Allah sun yaudare Allah ma'ana sun yaudare Allah ma'ana sun yaudare kawunan su dan su a tunanin su sun kai yaudare Allah dan Allah ba a yaudare shi ya san komai nan ana nufin sun yaudare Allah misali in ma sun aikata su wadanda suke aikata a tunanin su dan Allah yafi karfin a yaudare shi Allah ya san komai wanda bai san wani abu ba shine ake yaudara dan kaka ce wallahi bi kulli shay'in alim to ya aka ce Allah ya san komai ko kuma a ce an yaudare Allah a ana nufin a tunanin su suna ganin sun yaudare Allah mun fahimci wannan faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum sai Allah subhanahu wa ta'ala amkana minhum Allah ya bada iko akan su bi badrin a badr qatlan Allah ya bada iko anka kashe wadansu daga cikin su kafirai wa asran wasu kuma anka daure su falyatawaqqa'u mithla dhalika su yi tunane irin haka zai saki abkuwa gare su in adu in sun dawo suka sabe suka saki alƙawli na ana magana ne ga wadanda suka warware alƙawli inda basu mutu ba wanda ya riga ya mutu shi ƙarya ta kare fa amkana minhum kenan fa amkana ka minhum sai Allah ya baka iko akan su Allah ne kine baka iko wallahu Allah alimun Allah masanina bi khalqihi da halittunsa hakimun Allah gwanina fi sun'ihi a cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata ɗan uwa musulmi ana nuna mini lokaci ya matso wannan ayoyin na ya ayyuhan nabiyyu qul limin fi aydikum min al-asra an ce sun sauka ne ga Abbas bin Abdul Muttalib amma zance mafi inganci ba shi kadai aka kama ba wannan ayoyin sun sauka ga Abbas sun sauka ga waɗanda aka kama sai dai shi za a iya sashi gaba saboda shi baffani na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan sai a ce aya ta shafe shi a matsayin na farko amma ba shi kadai aka kama ba kuma ba shi kadai an ribabban yaki ba haka za mu yi mu tattara wato maganganu na malamai don mu fahimce su da kyau abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai gobe in Allah ya ja tsawon rayuka mu kuma ya ba mu iko insha Allah za mu zo mu haɗu da ku a darasi na gaba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh